الصلاة وآتوا الزكاة wannan ayoyi ne da suke tabbatar da wajibcin yin sallah sannan a hadisance sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da sallah lokacin da manzon Allah yake zaune wani mutum ya kullo kamar yadda yake a cikin hadisi Jibril hadisin da sayyidina Umar ya ruwaito sayyidina Umar yana cewa muna zaune tare da manzon Allah wata rana sai ga wani mutum ya bullo mana gashin kansa bakikirin tufafin safari fat yazo mu ba mu san shi ba yazo ya zauna kusa da manzon Allah ya jingina guyoyinsa da na annabi sannan ya tambayi manzon Allah cewa menene musulunci manzon Allah ya ce masa musulunci shine ka shaida Allah ɗaya ne ni kuma manzon Allah ne wannan mai tambayar sai ya ce sadaq gaskiya ka faɗa سيدنا عمر يتي فعجبنا له سيما مايكي يكامم يا ذاك ذوك تنباع وكما كتير قسياني إن كاي تنباع أقول أي بك سني بني كي تنباع وكما ده نباك أمسا كتير قسياني كاي كاسني كينا يتي سيما مايكي يكامم سيساك تنبير من ذن الله صلى الله عليه وسلم ما ينوان نما سيما ذا الله يتي أبي نبي شيني كتير سلا أكلوك كاي حديثي ياتب بسد سلا tana daga cikin rukunin musulunci sai bayan ya tafi sannan sai manzo Allah yake cewa da sayyidina Umar kun san waye wannan yazo yake taimako wannan tambayoyi yake taimako wannan tambayoyin suka ce bin sani ba yace ai Jibril ne yazo yake tambaya ta dan ku koyi menene musulunci dan ya koyar da ku harkar addinin musulunci to kaga sunna ta tabbatar ijma'i na malamai sun tabbatar cewa sallah wajibi ce rukuni ce ta musulunci duk wanda ya jayayyar wajibcin sallah to ya fita daga musulunci zalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah bambancin mu da kafirai ita ce sallah su ba sa sallah mu muna sallah wanda ya batta zalla ce ya kafirta yana daga cikin abubuwan da suke Allah ya shar'anta yin sallah akwai fa'idodi da yawa wajen yin sallah kai fa'ida ta fuskar addini da ta harkar duniya kai har a lafiyarka in kana sallah kana samun wata lafiya wanda baya sallah baya samun ta akwai wato zamantakayya zamantakayya sallah tana koya mana wato iya zaman tare anan masallaci domin masallaci nan ne house of assembly na farko na musulunci a masallaci ake haduwa an hadu ba mu ga wani ba yau ina wani sai a ce ai bai da lafiya to saboda haduwar masallaci ne har aka gane shi za a tashi a je a duba shi idan ya mutu za a sanar masallaci za a dauki makara a masallaci za a sanar a ce wato wani ya rasu shine wajen farko da ake ji wani ya rasu za a jira'isin sa lokaci kada haka za a hada aje ai masa sallah masallaci yana ƙara danƙon zumuncin zamantakayya sallah tana koyar da mutane wato harka ta siyasa siyasar duniya anan ne za a ce ai wani ya kafa fuskarsa adan zabe shi kullun da shi muke sallah baya fashin sallah da shi muke yin sallah asuba sallar juma'a muna haduwa da shi harkar siyasa anan da ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci yake kulla yaya za a je a yaki kafirai kaga wannan wani abu ne na diplomasiya a nan masallaci ake tattaunawa saboda yin sallah ake tattauna cewa in an je ga yadda za a yi ga yadda za a yi. A masallaci ake dinke baraka da ake samu tsakanin wato wasu al'umma da suke samun matsala. Saboda haka sallah tana koya wa mutum tsari, da mun sallah tana koya ma cewa akwai shugaba akwai mafi. Da aka zo sallah a masallaci sai aka ce akwai liman. Bayan liman akwai wanda yake shi ma kula da lokaci ya kira sallah. Kaga shugabanci kenan. Cewa liman shi zai ja sai ku sahu, duk kuma abin da ya shi za ku ba za ku koyi muku sai abin da liman yayi. Kaga tana koya wa mutane yadda ake wato siyasa. Sannan akwai tsari. Wannan idan za ka zauna a sallah za ta fito ma da abubuwa da yawa. An gane ko? Idan aka tsaye da sallah, duk ƙasar da take tsaye da sallah tana nuna cewa sun tsare jininsu daga zuba. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita, mutanen gari bai san su ba, in ya fita yaki cewa yake ku saurara ku ji. Idan lokacin sallah ya yi, in kun ji sun kirawo sallah, to musulmi ne mu tafi mu. Idan ba su kirawo sallah ba, to mu shiga mu yaƙe su, dan kafirai ne. Kenan sallah tana tsare mutum da jininsa da kuma hana a afka masa. Sallah tana da sharaɗai, tana da farillai, tana da sunnoni, tana da abin da yake lalata ta, tana da abin da yake rage ladanta. Waɗannan kaɗan ne daga cikin shimfiɗar da za mu yi a wajen sallah. Kuma mu sani yadda Allah ya wajabta sallar nan, a sama Allah ya turo mala'ika ya ce zo ya ɗauki manzon Allah. Manzon Allah yana ɗakin Ummu Hani, ‘yar uwar Sayyidina Ali, a wannan daren. Sai ga mala’ika Jibril ya zo masa ya ce, Allah Ar-Rahmanu yana kiranka. Sarki mai rahama ya ce ka zo. Ba zancen cewa an ce in ce ma kaza, a ana kiranka a sama. Mala’ika Jibril shi mala’ika ne. Yadda Allah ya tsara rayuwarsa, inda idansa ya kai da ya sa ƙafarsa ya je wajen. Yanda ya ɗaga kansa ya gano Makka zai taka shi ka ganshi a Makka ta ku ɗaya. Amma ni da kai mutane ne ba haka tsarin jikinmu Allah ya mana ba. Sai mun tafi a kan abun hawa, sai mun kai wani lokaci kafin mu yi wannan tafiyar. Don haka sai Allah ya umarci mala’ika Jibril ya zo wa da manzon Allah da wani abun hawa. Shi ba raƙumi ba, shi ba doki ba, ana ce masa buraq. Wata dabba ce daga dabbobin aljanna. Saboda haka ita wannan buraq, inda ka san mala’iku haka take. In ta ɗaga kanta haka, iya abin da ta hango, nan za ta sa ƙafar. Saboda haka taku ɗaya biyu sai ga su a Baitul Maqdis. Daga Makka zuwa Baitul Maqdis, idan ka haura kuma sai ka yi wata kafin gari. Sai ka yi wata za ka dawo. Sai ga shi iftawa da bismillah sun zo Baitul Maqdis. A nan da iko irin na Allah, wanda abin da muke ake nema a wajenka matsayinka musulmi shi ne kai imani. Allah ya tara wa manzon Allah dukkan annabawa. Suna jiran manzon Allah a wannan Baitul Maqdis, wannan masallaci na Qudus wanda Yahudawa suka kwace daga hannun musulmi. A nan aka tara wa manzon Allah dukkan manzanni zuwa aka ce ya ja su sallah. Ya zama a wannan yanayi an shugabantar da manzon Allah. Domin shi ne na ƙarshe amma shi ne shugaba. Manzon Allah ya yi wa annabawan nan sallah da izinin Allah da umarnin suna hawa ɗaya biyu sai ga su a sama ta farko. Sama ta farko tana da ƙofa, musamman ta ƙwanƙwasa ƙofa. Sai mala’ika ya buga wannan ƙarfen. Sai waɗanda suke cikin
Thank you.
sanar da mutanen Makka da cewa Allah yayi Allah ya wajabta masa sallah, yayi tafiya cikin dare ya je Baitul Maqdis. Sai kafiran Makka suka dinga ƙaryata manzon Allah, suna ta ƙaryata shi, ya za a yi tafiyar da ake wata ɗaya a tafiya, wata ɗaya dawowa, a ce a cikin dare ɗaya kayi ta. Su ba ta maganar ma ya mi'rajin. Su Isra'in ma ba su yadda ba. A wannan lokaci Abu Jahal sai ya yi hanyar gidan Sayyidina Abubakar, saboda sun samu abin da za su ƙaryata annabi. Suna haɗuwa da Abubakar, sai yake cewa yau ka san abin da abokinka ya zo mana da shi, wata sabuwar bid'a. Ya ce me ya yi? Ya ce ai, ya ce wai ya je Baitul Maqdis a daren jiya, har ya je ya dawo duk a cikin daren. Sai annabi Abubakar yana Abubakar yake cewa in kana qala ha faqad shadaq, in dai annabin ne ya faɗa to gaskiya ne, in dai ya faɗa to gaskiya ne. Daga nan ne manzo Allah ya sa masa suna As-Siddiq, mai yawan gaskata magana. Kun ga wannan laƙabin a ranar ya same shi, Abubakar As-Siddiq. Manzo Allah ne ya sa masa wannan takin As-Siddiq, mai gaskata manzon Allah. Duk abin da yanzu aka ce mai, yace in kana qala, in dai annabin ne ya faɗa, faqad sadaqa, gaskiya ne. A wannan lokacin an samu wasu waɗanda imaninsu bai ƙarfi ba, sun yi radda cewa ya za a yi a ce abin shi wata ɗaya zuwa da dawa wata biyu, a ce an yi shi a cikin dare. Ita ce sallah yadda wato Allah ya wajabta ta. Don haka da gari ya waye, sai mala'ika Jibril ya sauko ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ja shi sallah a lokacin azhar a wannan garin da ya waye. Sai da azhar mala'ika Jibril ya zo farkon lokacin da rana ta gusa daga tsakiyar sama, mala'ika ya ce to zo zan koya maka sallah. Saboda ya ja manzon Allah sallah azhar, annabi yana koya a wajen mala'ika. Bayan sun gama, mala'ika Jibril ya koma sama, bai dawo ba sai lokacin da rana inuwarka ta daidai da kai. In ka kalli inuwarka tsawon ku ɗaya, sai shi mala'ika Jibril ya dawo. Shi ne farkon lokacin la'asar, ƙarshen lokacin azhar. Malaika Jibril ya zo ya ce da manzo Allah to mi la'asar ya sake jan sallah manzo Allah yana binsa Malaika Jibril ya koma sama bai dawo ba sai da rana ta faɗi sai ya sako ya ce wannan kuma sunanta maghrib raka'a uku ake ya ja annabi yana gani yana binsa ya koya Malaika Jibril ya koma bai dawo ba sai da shafaki wannan jajjajen da yake yamma ya kau sai ya dawo ya ja manzon Allah ya ce wannan kuma sunanta sallar isha ya ja manzon Allah ya bi shi Malaika Jibril bai dawo ba sai da alfijir ya keto a lokacin da duhun dare farkon ketowa alfijir Malaika Jibril ya ja manzon Allah sallah ya ce wannan ita ce sallar asuba kaga an yi salloli nawa kenan guda biyar gari da ya waye wannan garin da ya waye sai lokacin azhar sai Malaika Jibril ya sake dawowa wanda a lokacin inuwarka ta yi double ta yi ninka inuwarka in ka kalli rana za ka ga inuwarka ta ninka ka sai Malaika Jibril ya zo sai sallar azhar tare da manzo Allah kaga ƙarshen lokacin azhar kenan za a fara shiga kuma lokacin nata sai manzo Allah sai malaika ya jama annabi Muhammad sallar al'asr sannan sai koma sam bai dawo ba sai da rana ta yi irin ja din nan bata fadi ba kuwa tana dab da faduwa sai ya dawo sai ya ja manzon Allah sallar al'asr ya koma sam rana tana faduwa irin jiya sai sake dawowa sai ya ja manzon Allah sallar maghrib tunda ya koma sama bai dawo ba sai da dare ya raba kusan a ce 12 na dare sannan malaika Jibril ya dawo ya ja manzon Allah sallah bai sake dawowa ba sai da gari ya waye ya yi haske din nan amma rana ba ta kullo ba sai malaika ya sake zuwa sai ya ja manzon Allah sallah asuba da ya suke sallah asuba sai ya ce kaga wannan lokutan da na zo ma mabambanta kowace sallah ita ce lokaci azhar tana farawa daga rana ta gusa daga tsakiyar sama har zuwa inuwarka ta yi dubul ɗinka duk lokacin azhar ita la'asar kuma tun daga lokacin da inuwarka ta yi ninkinka har zuwa rana ta jajjaje kafin ta faɗi duk lokacin la'asar magariba lokacin ta ɗaya ne rana ta faɗi kawai a sallah ce ya ce isha tun daga shafaki idan ya ɓuya har kafin alfijir ya keto duk lokacin sallar isha ne ita kuma asubahi daga ketowar alfijir har lokacin da gari ya yi haske inda za ka ga komai amma rana ba ta ɓullo ba duk lokacin ta idan duk ke sallah waɗannan sallolin a wannan lokuta guda biyu da mala'ika Jibril ya zo ka yi sallah a lokaci kaga an koya annabi sallah sannan an sanar da shi lokutan sallah an fahimci maganar to shine babun da zamu fara babul mawaqit babul lokutan sallah shine farkon babi a cikin wannan wato bangare ita sallah kamar yadda muka faɗa yanzu tana da lokuta guda biyu lokaci na ada akwai lokaci kuma na lalura lokacin farko shine na ada nawaitu ada haka ake cewa ko zan yi sallah a farkon lokacin akwai na lalura kuma shine ka sha'afa ko wani abu da ya dauke sai dab da lokacin da rana ta kusa faduwa sai kai la'asar sallar la'asar din ka tayi amma a lokacin da yake na lalura ne an fahimci maganar to waɗannan lokuta guda biyu su ne aka baka dama kai sallah a cikin su ba a yadda kai sallah wato a wani lokacin da yake bayan wannan shine lokacin da ake ce masa na qaba'i ba a qaba'in sallah sai ga mutane biyu ba wanda aka ce biya sallah mutum biyu ne aka ce su biya sallah kawai idan ka bari lokacin sallah ya fita da gangan idan za ka shekara kana yi ba za a karbe ta to haka masu meeting din siyasa da na office masu lissafi har su bari lokaci ya fita ka ce ai ciniki ne ko lissafi ko meeting ba su da uzuri yanzu da mutum ya jinkirta sallar la'asar da yi ta ba sai yanzu kaga rana ta faɗi da gangan me da gangan mana yana sane lokaci yayi bai ba kuma ya batta ba mantawa yayi ba ba bacci yayi ba to idan zai shekara yana yi ba za a karba ba babu hadisin da yace maka kai wanda ya bar sallah lokacin ta ya fita da gangan ba wanda yace dan kai ma ba za a karba ba amma malikiya ita ce tace za ka rama ita kuma punishment ne ta ki akan lokaci to dole sai kai kuma ba za ka karba ba zala ce wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita to idan ma ya sallata haka za a nade ta a cikin wani tsumma amma ka masa fuska ba a bukata mutum biyu ne kawai ko da lokaci yayi ya fita in suke sallah ake karba shine manzo Allah yace na ɗaya daga cikin su wanda ya manta ta manta shaf bakai sallah ba sai yanzu rana ta waɗi har kai magriba duka tana kai ashe ban yi la'asar manzo Allah yace kai sallace ta sannan lokacin farkon lokacin ta kenan gare ka dan mantuwa ce rabbana la tu'akhidna in nasina ta manta ne bayin kanka bane san da ka tuna sannan ne lokacin a kana kwance sai na biyu wanda shi ma in yi man yi sallah lokacin ta fita an yafe masa sallarsa ta yi shi ne wanda ya bacci ka kwanta ba kuma ɓata lokaci kai ta cacin da daddare ba ka kwanta a normal lokacin da kake kwanta ƙarfe 9 ko 10 ko 11 ka saba haka kake kuma ka tashi to tun da ka kwanta so Allah bai bari ka farka ba sai karfe 7 na rana karfe 7 ai rana ta fito sannan ka farka manzo Allah ya ce kai alwala kai sallarka sannan ne farkon lokacinta dan bacci kai bacci kuma baya hannunka dan ya taɓa faruwa da shi manzon Allah manzo Allah ya je wani abu akan hanyar su ta dawowa sai suka yi zango kai zango akan ajeji da daddare manzo Allah ya kalli Bilal sai Bilal za mu dan kwanta mu bacci idan alfujir yayi ka tashe mu sai to ya maikin Allah Bilal yana ta gaji yana ta kaiwa da kawowa yana jiran alfujir ya keto kafin alfujir ya keto shi ma sai ya bacci ya dauke ba abin da ya bukar da su rana ce zafin rana ce ta dake su sai manzo Allah ya farka ai farka yake rana dangararan ranar zafin rana ce ta tashe su ina Bilal aka tashe shi kai da muka ce na mai bacci ka tashe mu yace wallahi wanda ya sa kuke bacci ni ma shi ya sa ni na yi bacci ba Allah bane yake dauke ni yace ni ma bacci ya dauke ni sai manzo Allah ya ce kuma tashi daga nan shedan ya zo wajen a matsa gaba aka matsa gaba aka yi alwala aka yi sallah manzo Allah ya ce shi ne farkon yanzu nan alfujir yake so zuwa wajen saboda bayin ka gaba wa'annan mutane guda biyu su kadai ne idan sallah lokacin ta ya fita aka ce su yi kuma ba su ladan yanzu suna yin ta a lokaci amma banda wa'annan banda su babu wanda lokacin sallah zai bari ya fita a ce ya rama amma an ce ya rama a malikance ne ana yi masa ne dan jan kunne ana samun mutane mutum ya yi accident kabarsa ta karye a sakale ta ko ka mutum wa ya yin sallah ko shi ya warke sai ya kirga kwanuka wai saka ai yadda zaka yi a haka zaka yi sallah kana kallon alqibla baka kallon alqibla kana da alwala ba zaka yi alwala ba haka zaka yi sallah fattaqullaha mustata'at iya yadda zaka iya ka ji tsoron Allah ka shi ya doki ki a ka haula luxurious zaka je Lagos ko zaka je Onitsha lokacin da ka hau kun hau da safe lokacin azhar direba ya ki tsayawa la'asar ya ki tsayawa kunyi-kunyi ya tsaya yaki, bai tsaya ba sai da magariba. Kai kuma kana mota wai baka yi sallah ba. Ko sai sannan za ka sauka, ka ce za ka yi alwala da azhar ɗin da la'asar, ka haɗa har da magariba. Wannan sallolin naka na azhar da la'asar ba a karɓe su ba. Domin ba wanda ya hana kake sallah a cikin mota. A ba ruwan da zan alwala, ko kuma wanda ruwan ma babu wajen alwalar, sai ke taimama. Falam ta ji duma'an fatayammamu ba haka Allah ya ce ba idan babu ruwa ku taimama sai ka ce ai babu kasar taimama ai tunda kana tafiya ka dinga shiga da kasa ko dutse duk babu malamai ka ce suka ce idan wajen da kake babu turbaya babu yashi babu dutse da zaka iya yin taimama ka dagi duk abin da zaka da ka kura ta tashi kai taimama da shi ai kaga wajen da ake taka kan make shi ai kura za ta tashi kai kujerar da kake zo na ma in ka dake ta kura za ta tashi sai ta zama kai taimama ka kai sallah a to ai ban san gabas ba sai ka kirda da ina ne gabas in zaka yi a tsaye an fuso sallah a tsaye ba za ta yi ba kai ta zaune a zaunen ma ba za ta yi ba kai a kishin gidi duk inda ta fuska fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah duk inda ka fuskanta Allah yana wajen an gane ai sahabbai suna sallah ana yaki suna kan doki ana yakin lokacin sallah yayi ana gudun kada lokaci ya fita sai a kalla kiran sai Bilal yana kan doki yana saran kafir yana Allahu akbar Allahu akbar an kira sallah kowa ya ji kowa ya sallah sahat za a sari abu wani gashi nan kana Allahu akbar wani zai da keke da baya ko ce Allahu akbar kai imani imani ake wajen ba za ka sunkuyar da kanka a'a za ka ringa imaginin cewa gashi na yi rufu na yi sujjada idan ana filin yaki Allah bai ɗauke ba a yi ma abubuwa ba cewa kakkai sallah to ya haka kawai kana lissafi akwai sabon gari ka cewa wani lissafi ne ko kuna mutum a ofis ka ce ba za ka yi sallah ba ba ka rubuce an fahimci maganar alhadisu rabi' wal arba'un hadisi na 44 عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن ابن إناس هو ابن إياس وانا حديث أبو عمرو الشيباني هنقاني سعد بن إياس الله يمس رحمة شير ويتوش وانا تابعيني يا مسلمت كل وقت سندر النبي كده ري يا مسلمت أما بيقى النبي سوى هكذا سنة صحابي با شي صحابي شيني وانا يزامني دمان زن الله ya musulunta shine ya musulunta kuma ya ga manzo Allah ya mutu akan musulunci shi ake cewa sahabi sahabi wanda ya zamani da manzo Allah ya ga manzo Allah ya yi imani da manzo Allah sannan ya mutu akan musulunci wannan shi ake cewa sahabi to shi wannan ya yi zamani da manzo Allah ya yi imani ya mutu akan musulunci amma bai ga annabi ba to haka ba sunansa sahabi ba sunansa tabi'i wasu ma suna cewa muhadaram ake cewa muhadaram ya dara tabi'i ya dara dan shi a zamanin manzo Allah ya so to shi wannan wanda ya rawaito hadisin Abu Amr Sa'd ibn Iyas wato ya musulunta a zamanin manzo Allah amma bai hadu da manzo Allah ba kamar irin waisul qarni ma bai ga annabi ba ya so ya zo ya ga annabi baba su tace a ka zauna ka kula da ni yana Yaman yana so ya zo wajen manzo Allah sai ta ce a ka zauna to har sai da manzo Allah ya bar duniya sannan ya samu fa ita ma ta rasu sannan ya to san da ya zo annabi ya bar duniya to su dukkaninsu ba sahabbai bane kamar annajashi sarkin habasha ya musulunta ya zamani da manzon Allah ya ba musulmai mafaka inda aka yi hijira zuwa Habasha amma bai ga annabi ba isa da ya mutu manzon Allah yana Madina yace Allah ya turo malaika Jibril ya kawo mun labarin Najashi ya mutu so tashi mai masa sallah shine salatul ghaib daga yana aka samu salatul ghaib wanda baya gabanka annabi isa ake sahu ake masa sallah to wannan bawan Allah ya zo Madina bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kufa ya zauna a cikin ƙasar Iraki ya mutu a shekara ta 96 shida daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rawaito mana hadisin qala yake cewa haddathani sahibu hadha ad-dar wa hadhihi ad-dar me wannan gidan shi ya gaya min hadisin manzon Allah ya nuna wani gida yace wannan mai gidan nan ne ya bani hadisin manzon Allah wa ashara bi yadihi ila dar Abdullah ibn Mas'ud ya da hannunsa ya nuna gidan Abdullah ibn Mas'ud kaga Abdullah ibn Mas'ud sahabin manzon Allah ne yace mai gidan nan ya gaya min hadisin manzon Allah qal yake cewa shi wato mai gidan shine Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud yake cewa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na tambayi manzon Allah shi inji Abdullah ibn Mas'ud yake gaya wa Abu Amr al-Shaybani cewa na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla ayyukan alkhair dukkan ayyukan da zasu kawo mutun lada wanne ne Allah ya fi so ai a ayyukan duniya kab da ake bautawa Allah wani aiki ne Allah ya fi son sa ya fi burge Allah Abdullahi dan Mas'ud yake tambayan manzon Allah qala sai manzon Allah ya ce da shi as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokaci kai sallah a lokacinta ya fi burge Allah da komai so haka ya ɗan uwa da muke sallah muke jinkirta sallah mu sani cewa abin da yake burge Allah shine ke sallah a farkon lokaci kada aiki kada miti kada lissafi kada ciniki ya hana ki tashi ki sallah a lokaci kana san Allah ya soka ringa yin sallah a kan lokaci domin gashi annabi ya ce gashi an tambaye shi ayyuka wanne ne yafi burge Allah abinda Allah ya fi so shine manzo Allah ya ce yin sallah a lokacinta qultu Abdullah dan Mas'ud ya ce sai na saki cewa da manzo Allah thumma ayyu bayan wannan wani abu ne kuma a cikin ayyuka kuma Allah yake son su idan nayi sallah kan lokaci wani aiki zan kuma Allah yana son sa qala sai manzo Allah ya ce birrul walidain kyautatawa iyaye kyautatawa iyaye babanka da babanka kyautata musu kyautatawa wannan tana da abubuwa da dama kai musu magana mai dadi ka girmama su wasiyar da suke kazartar da ita dan siyo musu kaza kai musu kaza duk abin da zai faranta musu kai shi ka ne tantance abin da zai dama musu lissafi duk abin da zai bata wa iyayenka rai ka ne tantance shi duk abin da zai jawo maka gir wato jin dadin su kai shi Allah ya ce wa qada rabbuka suka tsufa suna da rigima za su ringe ma wani abu kamar na yara za su ringe ma wani abu da za ka ga cewa bai dace ba to sai Allah ya ce tunda Allah ya san za su yi wannan rigimar sai ya ce kada wata rana ahir ka nuna musu kosawa sun ce wani abu kuka ce kai ababa ya za ka ringe wannan magana ya za ka ringe wani abu haka irin kamar bai dace ba Allah ya ce kakai wannan Allah ya san za su yi wannan in suka girma suna da rigima za su suna ganin kai har yanzu yaro kai har yanzu dan su ne so haka sai su yi wani abu saboda shekaru sun ja musu sai su yi wani abu kai kana ganin zamani yanzu ko kuma hakan bai dace ba to karkace musu bai dace ba fala taqul lahum uff wala tanharhuma, an ce kirkace kashi ma ballanta nake musu tsawa, kirkace zake musu tsawa. Haba baba ya kike wannan abun, haf sake wannan karamin ma an hanna ki ballanta na babban. Sai Allah ya ce me za ka yi, wa qul lahumā qawlan karīmā, duk maganar da za ka yi musu, kai musu magana ta girmamawa. In sun faɗi abu ko ba daidai ba, ki to baba, to baba, to haka za a yi. Sai ka je ya ka yi abin da yake so, idan ka yi sai ka ce amma abin na ganin da an yi kaza da an yi kaza sai ka, amma dai da ka ce haka za a yi, ka tura ma komai, amma ka ce amma in aka yi kaza da ka ina ganin kamar zai fi saboda kai za ka za, amma fa dai da ka ce a yi haka za a yi. Kai musu magana ta girmama, sai ba magana ba ba a nan aka tsaya ba. Sai Allah ya ce wa khfid lahuma janaha dhull min ar-rahma, duk abin da zai sa musu jin daɗi, duk inda za ka shimfiɗa musu yanayi da fiffike na tausayi, ka siyo musu ɗan tsire, babanka tana ɗan son balangu, ka dinga siyo masa, babanka yana son ya ci kaza, ka siyo masa, ba wai ya faɗa ba, wayarsa kana ganinta yana ta sa kyauro yana maƙale ta, duk ka siyo masa wata. Kai ka siyo ta 100,000 kaza kana riƙe da ita, babanka kuma ta za, sai ya dinga sa kyauro yana manne ta, ita ce ba. Shimfiɗa masa yanayin da zai ji daɗi, shimfiɗa masa yanayin daɗi, ba kuma cewa aka yi ka fifita ɗaya a kan ɗaya ba. Ana samun wasu yaran ‘ya’yan suna yin wani abu bai dace ba, musamman a ce gidan baba ba su ce ita kadai ba, tana da kishiya, sai ya ƙunso ɗan tsire ya saki babbar riga sai ya je ya kawo babansa, babansa ko bai ci ba, ya kawo babansa ba. Waye za ka kai wannan? Yadda suke son jin daɗi shi ma babanka ne. Idan kai mutumin kirki ne ma da shi da babar da kuma kishiyar duka kawo musu. Amma za ka ga wasu ‘ya’yan suna fifita babansu a kan babansu, sai su yi wa babansu kaza, su kaza ba su yi wa uban ba. Wannan ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Wai shi ai an ce uwa su uku aka faɗi uwa, sannan aka faɗi uba su ɗaya ko? To da aka faɗi uwa su uku, su aka yi, aka ce me? Wasu suna fassara hadisin ba su fahimci ma me annabi yake faɗa ba. Ba wani ne ya tambayi annabi ba yake cewa ya ma’aikin Allah, wa ya fi cancanta in zama man to man wajen taimako nan da nan, kawo masa ɗauki a cikin yayina? Sai annabi ce ummu babanka. Bayan ita ba yake babanka dai, bayan ita babanka yake, sannan babanka, sannan sauran dangi. Wannan abin da hadisi yake nufi, ba wai cewa aka kai babanka biyayya su uku sannan kai babanka su ɗaya ba, ba haka ake nufi ba. An zo ne waje nan kogi ne, ga iyayenka ga babanka ga baba, kogi ne, babanka ba zai iya tsallaka ba, babanka ba za ta iya tsallaka ba, ga ruwa yana ta dukansu suna ta makarkatar ruwan ɗari, kai za ka iya tsallakawa. Amma in ka zo za ka tsallakar da babanka da babanka, sai dai ka goya mutum ɗaya. Don ka tsallar da ku sunan, yanzu wa za ka fara da shi? Sai manzo Allah ke fara da babanka. Baba ai ya fita juriya, kun gane? Wa zan fara goyawa, wa zan fara zama aboki na farko da zan kawo masa ɗauki? Allah ce babanka. Idan da za ka tsallakar da ita ta dawo, sai ka tsallake ita da so uku, sannan ka zo ka duki baban, saboda ta fi shi bukata na tausaya mata. Na ba wai wajen biyayya ake nufi ba, ana ganewa wajen kawo ɗauki ya zama cewa ana lura da buƙatarta. Idan yanzu babanka yana da buƙatar, zai aike ka sabon gari. At the same time babanka tana da buƙata, zaka je ka siyo mata a kasuwa komi, to sai ka karɓi gaba ɗaya, sai ka fara yin na babanka. Yiwa ita ta fi raunin buƙatar abin da wuri, sannan sai ka tafi na babanka. Shi ne abin da ake nufi, ba wai ana nufin cewa wajen kyautatawa kannin kanata sannan ka bawa ba haka zaka samu wani zai yana cewa da babu ai idan samu kudi zan miki kaza zan kai ki maka zan sai miki leshi baya tunanin babansa kuma in ya samu din haka zai sai kai baba ta sai kai baba sai an fahimci maganar ba daidai bane ba akwai mummunar fahimta da wasu suke hadisin ba haka ake nufi an fahimci maganar yadda za ka yi wa baba ka biyayya haka za ka yi wa baban ka biyayya a wajen gabatar da bukatar su lokaci daya kuma sai za ka fara yi sannan ke din to ka fara gabatar da baba abin da ake nufi an fahimci maganar su walaka kuskure wallahi ce a girmama su duk gabaki daya ba cewa wa qadara rabbuka ce Allah ta abudu mi wa bil walidaini yace su bi yake ta magana wa khfid lahumu janaha adzul min arrahma sannan bayan wannan a aikace kuma ana son ka dinga musu addu'a wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah yadda suke mun ina karami suka ji tausayina suke mun kaza suke dauya da Allah ta musu rahama Allah ta gafarta musu wannan ba sai sun mutu ba iyayenka suna da rai ma irin wannan addu'a ka dinga musu haka Allah ya ce an fahimci maganar kenan bayan sallah a kan lokaci abin da yake biyuwa wannan aikin soyuwa a wajen Allah shine kyautatawa iyaye ultu Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai na sake cewa da manzon Allah thumma ayyu bayan wannan aikin guda biyu wani aiki ne kuma Allah yake son sa na uku kenan ko qala sai manzon Allah ya ce al-jihad fi sabilillah fita wajen yada addinin Allah a fita ba wai sai da makami ba ko zuwa ƙauyuka wajen magudawa ko zuwa ba sai magoza ba guraren da mutane suna buƙatar su sunci addinin Allah ka je ka koya musu shi ma jihadi ne fi sabilillah ka je ka koya mutane yaya za su bi Allah ka je ka kira mutane su shiga addinin Allah a to yanzu inda za ka je duk sun fahimci addini sun shiga musulmai ne to je ka koya musu addinin shi ma jihadi an fahimci maganar qala Abdullahi dan Mas'ud ya ce haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da nake gaya muku manzon Allah ne da kansa ya gaya mu annabi ne ya gaya mu wa'annan matakai na soyayyar Allah daga kaza sai kaza sai kaza Abdullahi dan Mas'ud ya ce walau istazattuhu lazadani da na ne bukari to na san annabi zai kara mu da na ce sai wanne yace sai jihadi da na ce sai wanne da annabi ya kara mu wani abu to amma sai ya jaburki dan kada annabi ya gaji sai na bashi iya haka wannan hadisi Imam al-Bukhari Imam Muslim isirru wato shi a cikin littafin su ingantattu kaga wannan hadisin yana nuna mana kamar haka akwai fa'idodi da zamu koya a cikin wannan hadisin na farko shine hirsu sahabati ala al-ilm wa talab al-fada'il sahabbai suna da kwadayin su koyi ilimi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su samu abin da yake yafi komai falala abu na biyu fadilatu salati fi waqtiha al-matlub fi'luha yana nuna mana hadisin yana koyar da mu matsayi da falalar sallah a farkon lokacinta cewa ita ce aikin da Allah ya fi so abu na uku yana koyar da mu wannan hadisin cewa biyayya ga iyaye yafi jihadi fi sabilillah dan shi yazo a matsayi na biyu bayan an magana sallah sai kuma aka ce bin iyaye kenan bin iyaye da kyautatawa iyaye yafi ma ka je ka dauki takobi ka tafi jihadi abu na hudu yana nuna mana cewa shi ma jihadin ba baya ba abu ne mai falala dan Allah yana son sa hadisin yana koyar da mu cewa Allah yana son ayyuka na kwarai sannan wasu sun fi wasu daraja an gane ai wasu sun fi wasu daraja wa'annan kaɗan kenan mala ya ce wannan hadisin yana koya mana cewa akwai siffa da Allah yake da ita cewa Allah yana soyayya domin gashi yana son me yin sallah a kan lokaci amma soyayyar Allah ba irin tawa ba ce ba irin taka ba ka siffanta Allah yana so so irin da ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala hadisin yana koya mana cewa yana da muhimmanci idan baka san abu ba ka tambaya dan falalar tambaya a wajen ilimi musamman abubuwan da suke da muhimmanci gashi wannan hadisin guda daya ya ba mu fa'idodi da yawa mun koyi karkashin wannan hadisin mun koyi abubuwa kala kala wanda za su mana amfani a rayuwar mu ta duniya da ta lahira lokaci yayi wannan hadisin da shi zamu takaita insha Allah sai ya zama cewa babu mun bude shi da shimfida kuma mun bude shi da babi a da hadisi guda da in Allah ya kai mu kuma zuwa sati na gaba sai mu dora kai abin da muka fada daidai Allah ta ba mu ladan da muka yi kuskure Allah ta yafe mana Allah ta sa mu cika da imani Allah ta rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi musu tukunci da aljanna yaran mu Allah ka shirya su Allah ka dora su a tafarki madaidaici ya Allah ka hana masu shaye shaye ci gaba da shaye shayen su ka shirye su su dawo kan hanya madaidaiciya diyaran da suke harkar daba da kwacin waya Allah ka shirye su su daina Allah ka dawo da su kan hanya madaidaiciya Allah ka kare ƴaƴanmu da zurriyarmu akan wannan tabi'a mara kyau ubangiji Allah muna roƙonka ƴan mata da zawarawa da muke da su da yawa a gidaje ba su da aure Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki masu auren kuma Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka ba su zurriya tayyiba salihah